بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Wadiyata tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan baiwa ga bayinsa tsira da aminci su ƙara tabbata ga farin zakara Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin ni'imarsa da albarkarsa ya ba mu dama domin samun ci gaba da tafsirin mun Al-Qur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa a wannan markazi mai albarka a kowace ranar Talata. Muna fata Allah Ta'ala ya mana jagoranci, Allah ya sa mana daga cikin mizaninmu, Allah Ta'ala ya karɓa mana. Darasinmu dai da muka tsaya, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 104 ko? Yau za mu tashi aya ta 105. Aya ta 104 da muka tsaya a kanta zuwa da uku zuwa da hudu ayoyi ne wanda suke mana umarni da mu kasance masu da'awa, masu gusar da mummuna, muna tabbatar da kyaukyawa, mu zamanto muna umarni da alkhairi, muna hani a kan shari, wanda wannan siffa ce ta muminai wanda Allah ya faɗa a cikin waɗansu ayoyi na Al-Qur'ani mai girma. Muminai maza da mata masu da'awa ne, kuma suna da son juna da ƙaunar juna, wanda idan mun kalli ayoyin da suka gabata kafin wannan sun kira mu ne akan mu kasance masu haɗin kai. Al'ummar musulmi idan ta haɗa kanta tana samun taimakon Allah. Allah Ta'ala yana ba ta gudunmuwa, kuma ba a iya cin nasara a kanta a inda ta ɗaiɗaice ta lalace. To innama ya akulu zibul qasiya, idan kura ta sayo tumaki a gaba da gudu wanda ta ware ita take kamawa. To haka duk lokacin da ummul muslimin suka haɗa kansu ba mai cin nasara a kansu. Amma idan suka samu rabuwar kai da kin juna da bambance-bambance da kabilanci da ananiya, to sai ga duk wani karfin da suke da su ya zamanto rauni sai sa Allah madaukakin sarki ya hana mu rika garrama da juna yace wala tanazu fatamshalu watazahbarihu wasbiru kar ku zamanto kuna ja'ija da jayayya dan idan kuna haka za ku samu fashal sai a samu rabuwar kai kaga wani kwarjini da kuke da shi da daraja da daukaka duk gaba ɗaya sai ya tafi ya bar ku ba ku da kima to shi yasa ƴan uwa mu kasance masu umarni da alkhairi hani akan sharri kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na Imam Muslim da manzo Allah ya ce mara aminkum munkaram falugayyiruhu biyadi duk wanda a cikin ku yaga wani abin da yake ba daidai ba to idan yana da karfin da zai iya gusar da wannan abin to yi kokarin gusar da shi kai ya gade kai ya ce ai wai gemu dan uwanka ya kama da wuta wai ki safa da ka ruwa da malam Bahaushe to wannan ai kuskure ne ai ga raka ta shi ku kashe wutar mana da kake yada shi da shi to daka Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya kasa canza al'amarin saboda abu ya fi karfin shi duk da haka ba sai ya ja bakin sa ya shiru ba sai ya amfani na wato da'awa ko fada ga wani shine wato bi dusani idan haka ne ya gagara ba zai iya canzawa da karfin sa ba sannan ba zai iya kuma canza al'amarin da bakin sa ba to nan ne zai kyamata abin a zuciya amma hakan ma wai wani abu ne wanda yake ba abin so ba saboda manzo Allah sai yake cewa wa zalika dhafu al-iman wani ne daga cikin mafi raunin imani a wata ruwaya ma aka ce walaysa wara'a zalika min al-imani habatul khardal duk wanda ba ya zamanto bai samu mataki na farko ba da na biyu bai baki abin a zuciyar shi ba ai babu ma imani a cikin zuciyar shi ko da kwayar zarra ne ko da kwayar gadi to wajibi ne a ce mu zamanto masu da'awa masu kokarin canza wato sharri zuwa ga alkhairi a kowane lokaci kuma kamar yadda muka ce ayoyi na baya sun yi kiran mu ne akan haɗin kai mu kasance masu haɗin kai sosai kar mu zamanto muna samun rabuwar kai saboda rabuwar kai wani abu ne wanda yake kawo illa a cikin al'umma kuma duk da ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa su ahli kitab sun samu rabuwa a cikin addininsu har zuwa kashi 70 ko milla guda 70 hanyoyi daban-daban ya kuma cewa wannan al'umma ta ita ma sai ta samu rabuwa kashi-kashi daban har zuwa 73 amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk waɗannan kashi 73 din nan kashi 72 duk yan bin san zuciya ne dukkan su wuta kuma za su illa kwara daya wannan kwara daya kuma su ne mi waɗanda suke wato ahli sunna wal jamaa Allah ta'ala ya samu daga cikin su kenan wannan ba dalili bane akan yace to shikenan tunda dama an ce za mu rarrabu sai mu rika bin hanyoyin rarrabuwa din ai ba yabo aka yi wanda suka rarrabu ba kushe su ne aka yi kuma an fada aibin abin ne kenan hadisin yana kiran mu ne mu zamanto mun dunkule mun zama tsintsiya madaurin ki daya masu san juna da kaunar juna muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu da haka sai mu tashi aya ta ainihin 105 go
wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum fa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adhab bima kuntum takfurun
wannan aya tana sanar da mu wata rana yace ranar tashin alkiyama rana ce wanda take da marhala daban-daban Allah ya kai mu a sa'a ubangiji ta'ala ya ce yawma tabyadu wujuhun ranar da waɗansu fuskoki za su yi haske su rika kalkali ɗaya daga cikin magabata Abdullahi ɗan Abbas ya ce shi ne fuskokin ahlus sunna wal jama'a wata suwaddu wujuh waɗansu fuskokin kuma za su yi baƙin girin za su turnike ya ce wujuhu ahli bid'a kenan wato shi ne fuskokin ƴan bid'a da haka ka yi ƙoƙari ka zamanto kana daga cikin ahlus sunna wal jama'a aƙida ta ahlus sunna ita ce aƙida wadda take ingantacciya wankakkiya kar ka zama kana daga cikin ƴan bid'a da kurafat kuma ita wannan aƙida ba a baki ne take ba ana samun ta ne a aikace pratik idan kana da awar sunna amma a cikin sha'aninka gaba daya idan aka lalaba babu sunna to wannan ya zama to magana banza kenan a same ka tafiyarka ahlus sunna mu'amalarka da mutane mu'amala ce ta ahlus sunna ta bangaren ibada anan ba ba amma bayani ba ka yarda ka bauta ma Allah sai abin da ya tabbata a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine ba ka rika ikirari cewa mu ahlus ka san wani ya dauki sunna din kawai in an kira sallah ko da a sha biyu rana ne ta azazi yana ganin kawai bakin sunna kenan an ce a dage wando ya dage zaka ga ganshi da aswaki amma idan mu'amala ta gama ka da shi subhanallah iyadu billah sai ka ga gara ma kai mu'amala da wani wanda ma bai ma san musulunci ba kaga wanda ya zama ahlus sunna kenan ba ahlus sunna ba ahlus sunna shi daban yake kai da kai mu'amala da shi ka san kai mu'amala da kamilin mutum saboda mi haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance da ka kusance su ka san ka kusance mutanen kirki idan kai mu'amala da su ka san da mutanen kirki kai mu'amala amma idan aka ce mutum yana da awata shi ahlus sunna ne amma idan ka kalli dabi'un shi sun sha bambam da dabi'un ahlus sunna kaga wannan magana banza kenan to wa'annan wanda ranar tashin alkiyama fuskokin za su tashi da haske Abdullahi ibn Abbas fasarar da ya bai wannan aya sai ya ce wa'annan sune ahlus sunna wal jamaa yace wata su wadu wajo wanda fuskokin su za su yi bakin kiran kuma ahlul bid'ah wal furqa sune yan bid'a da ma abota rarrabuwa dan haka Allah ka samu daga cikin ahlus sunna ka raya mu akan ahlus sunna kuma ka shi mu ahlus sunna ka tada mu cikin su sai Allah madaukakin sarki yace fa amal ladina sta wadu wajo wannan wadanda fuskokin nan nasu za su yi bakin kiran a ranar tashin alkiyama su turnike Allah ta'ala ce a kafartum bada imani wato kun kafircewa Allah ne bayan kun yi imani da shi Imam Hasan al-Basri rahimahullah yace su ne munafiqai kuma aya ta umumin ga dukkan kafirai munafiqai ranar tashin alkiyama su ne wanda Allah ta'ala zai ce kun kafirce ne bayan kun yi imani sababin wannan yasa fuskokinsu za su yi bakin kirin Allah ya tsare mu da magana kafirai su ba a ma magana da haka Allah madaukakin sarki yana nuna mana alama ce ta azaba wanda za su dandana a ranar tashin alkiyama sai Allah ce fazuqul azaba ku dandana azaba bima kuntum takfurun saboda abinda kuka kafircewa na gaskiya na alqur'ani da sunna ubangiji ta'ala ya tsare mu kaga wannan ta'ala ya sunfanta wato Allah ya siffanta munafikai ne akan za su kasance masu wato bakin huska sannan wani abu ne wanda yake ya umu kullu kafiru kuma yana gama dukkan wani kafiri zai tashi huskar shi bakin kirin amma mutane ma abota imani fa musamman ahlus sunna wal jamaa to zaka gansu huskokin su suna kirkali suna haske suna ainihin annashawa da alamar farin ciki da murna tare da su muna fatan Allah ta'ala ya samu daga cikin su sai Allah madaukakin sarki yace kuma
wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun
amma sai Allah ta wa ammal ladina biyaddat wujuhuhum amma kaga wadanda fuskokin nan nasu zasu yi haske na tashin alkiyama Allahumma ja'alna minhum Allah ta fi rahmatillah wadannan sune masu dawwama a cikin rahmar Allah zasu kasance cikin rahmar Allah tabaraka wa ta'ala Allah yace kuma kun fiha khalidun za su dawama a cikin wannan rahama yani a cikin aljanna makithuna fiha abadan kiran kuma la yabgun an ahiwala za su dawama a cikin aljanna ba sa buƙatar canjin wani yanayi daga yanayin da suke ciki domin Allah ta'ala ya ni'imtar da su ya tsayatar da su ya rabotar da su ya ba su kyaukyawar makoma ita ce aljanna da haka yanzu a ce kawa kanka zabi shin wa yake so ya tashi daga cikin waɗanda suke da bakin huska kowa zai ce baya so wa yake so ya tashi daga cikin waɗanda huskar suna kilkali ubangiji ta'ala zai ba su gida na dawama shine aljanna zaka ce kana san wannan to yi kokari ka zama tare da ahlus sunna wal jamaa ko mun wahala ko mun dadi kalka yarda a raba ka da alqur'ani da sunna wallahi sune igiyar da yanka kama za ta tseratar da kai za ta kai ka gidan aljanna amma da ka kama wani kamakame ka bi wata hanya daban zaka yi nadama zaka yi da na sani a ranar da kuma nadama ba ta amfanin mai ita haka muna fatan Ubangiji Ta'ala ya tabbatar da mu akan imani muna fatan Allah Ta'ala ya sa mu dace sai Allah ya ce
tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wama Allahu yuridu zulman lil alamin
Ubangiji Ta'ala da ya kawo labarin hasken huskoki da kuma wadansu huskokin za su yi bakin irin sai Allah Ta'ala ya ce to waɗannan fa'awoyin Allah ne hujjoji ne na Allah bayanai ne daga Allah ba wai kawai labari bane ake ba ku irin labarin kamzan ku rege ko shawa labari su ne ayoyi ne na Allah suke tabbata muku da wannan Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tilka ayatullah natluha alayka bilhaq muna karanta waɗannan ayoyi daki-daki ne a gare ka da kuma gaskiya muna tabbatar maka da yadda sha'ani yake duniya da lahira sai dai Allah yace wa mallahu yuridu zulman lil alamin Ubangiji Ta'ala baya nufin zalunci ga bayinsa Allah Ta'ala baya zalunci shi mai hukunci ne kuma hukunci na adalci baya zalunci da annahu qadirun ala kulli shay dan shi yake da iko akan komai kuma shine alimu bi kulli shay shine wanda yake masarin zai komai fala yahtaju ma zalika ila ajzul ma ahadan min khalqihi haka Allah Ta'ala baya bukata baya da bukatar ya zalunci sai daga cikin bayinsa idan ka ganka da hasken huska kai ka zaba idan ka ganka ka tashi na tashin alkiyama huskar ka ta tirnike bakin kirin tarhaqu hazilla kaskanci ya lulube ta wallahi kai ka zaba dan tun anan duniya sai da Allah ya ga maka akwai wata ranar da tabiyatu wujuhum wa taswadu wujuh kun malamai suka bayyana maka tun daga malaman sahabbai ba ayi al'akar da muka ce sahibi tafsir Abdullahi ibn Abbas yace wannan tabiyatu wujuh yace sune ahlus sunna ba kuma ka ji haka sai ka ware kanka ba kasance daga cikin ahlus sunna ba ba ya fassara maka ya ce wata suwar da wujo su ne yan bid'a ba da kafirai da munafikai sai kai kokari ka zamanto munafiki ko cikin yan bid'a saboda bin san zuciya ai kai ka zaba shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ga ya manzo Allah sai ya ce wannan tilka ayatullah wannan ayoyi ne na Allah bayani ne daga Allah hujjoji ne daga Allah kuma shi Allah baya nufin fa zalunci ga bayansa kenan shi bawan ne zai wa kanci zabi saboda muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu daga sai Allah madaukakin sarki yace wa wallahu yuridu zulman lil alamin ubangiji ta'ala baya nufin zalunci ga halittunsa ko kuma ga bayansa gabaki da Allah ta'ala sa mu dace sai Allah yace
walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila allahi turja'ul umur
daga sai Allah ya rubuta ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin samai da kansu na Allah ne halittu ne na Allah kuma Allah kadai suke bautawa abin da ke cikin kasai haka wa ila allahi turja'ul umur zuwa ga Allah ne makomar dukkan al'amura al'amarin duniya al'amari na lahira dukkan da su makomarsu tana ga ubangiji tabaraka wa ta'ala dan shine alhakim wanda yake mai hukuntawa a nan duniya sannan kuma shine mai hukuntawa a ranar lahira Allah kai mu asa sai Allah ya ce
kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun
ubangiji ta'ala yake ba labari dangane da wannan al'umma al'ummatul muhammadiyya ya annahu khayrul umam al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita mafi alkhairin al'umma ita ce zababbiya kamar yadda Allah ta'ala ya ambace ta a cikin wata sura wato ummatan muslim ita zababbiyar al'umma mafi alkhairi daga cikin al'ummomi Allah ta'ala ya buga wannan al'umma tambarin yabo amma da menene ta samu wannan matsayin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kune fiyil al'umma zababbiyar da aka fitar da ita ga mutane domin amfanin mutane khayrun nas lin-nas mafi alkhairin mutane da aka zabo domin su bada amfani ga ƴan uwansu sune al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul umami wa anfa'un nas lin-nas al'umma ce mafi alkhairi kuma wanda tafi amfanin mutane a cikin mutane al'umma ce wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya albarkace ta me yasa ta samu wannan matsayi saboda a cikin su din an samu waɗanda suke suna umarni da alkhairi wannan shine ya ba su wannan matsayin ta'muruna bil ma'ruf suna umarni da dukkan kyawawa ba za ka yi umarni da alkhairi ba sai in ka tabbatar da wannan abin alkhairi ne a bisa ka'ida ta shari'a. Shi yasa kenan baka zamanto da'i mai da'awa sai kana da ilimi gurgudan hali, saboda baka tabbatar da abu zaka iya umarni da shi sai ka tabbatar da alkhairi ne ta fuskar shari'a. Sannan kuma wata hauna alal munkar, kuna hali daga mummunan abu, ba za ka yi hali da mummuna ba sai ka tabbatar da wannan abin yana da muni ta fuskar shari'a. Ba gaban kanka za ka yi ba ka ce wannan abin alkhairi gargaɗa mutane ku yi, irin yadda 'yan bid'a suke yi. Idan wani abu ya dace da san zuciyarsu ko san ransu, sai su riƙa umarnin mutane kawai a yi shi, ba su da dalili na shari'a akan wannan abin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yarda da a yi shi, ba su da dalili ingantacce na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan al'umma wannan abin a yi shi, sai su yi umarni da shi. Wannan kaga kenan ba ku kasance daga cikin mafi alkhairin al'umma ba a lokacin da kai umarni da abin da ba alheri bane a wajen Allah. Daka baka umarni da alkhairi sai in ka tabbata da alkhairi ne a fuskar shari'a, baka hari da sharri sai ka tabbata da sharri ne ta fuskar shari'a. Shine Allah ta'ala ya ce mun kasance fayyara al'umma zababbiya saboda kuna umarni da alkhairi da kuma hari akan sharri, sannan kuma kuna imani da Allah. Sai Allah madaukakin sarki ya ce kai can ahli kitabi walau amana ahli kitab, da za a ce ma'abota littafi Yahudawa da Kiristoci da za a ce sun yi imani da Alkur'ani sun bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana khairal lahum, wallahi da azuma alheri a gare su. Kaga a nan gurin kai yabanka akai a matsayinka na mai imani da Allah, ka yarda da Allah, ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka yarda da Alkur'ani, kana umarni da alkhairi, kana hani da sharri, kuma kullun kana ƙara tabbatar da imaninka zuwa ga Allah. Allah ce da ahli kitabu su ma sun yi haka, hakan da ya zamanto alheri a gare su. Amma sai Allah ce ba duka suka lalace ba, saboda minhumul mu'minun, a cikinsu akwai mu'mini, akwai wanda sun yarda da Allah, sun yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma sai Allah ya ce wa aktharuhumul fasiqun, mafi yawan su ne fasikai, mafi yawan ahli kitabu sun yi imani da Allah ba, ba sa ma umarni da alkhairi, ba sa hani akan shari. Wannan shi yasa Allah ta'ala ya la'ance su a bisa harshen annabawa guda biyu.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما قدمت لهم أو لبئس ما كانوا يعملون.
Ubangiji ta'ala ma ya gaya mana cewa ya la'anci bani Isra'il, liyuna alladhina kafaru min bani Isra'il, ya la'anci kafirai daga cikin bani Isra'il a bisa harshen annabawa guda biyu, Annabi Dauda da kuma Isa ɗan Maryama alayhi wassalam. Me dalilin aka la'anci su? Kanu la tanahuna an munkar, su ba sa hani daga mummuna, bal da ma su ake haduwa aikata. Kaga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su kuma sai Allah ya ce mi su fiyayyel al'umma sai saboda umarni suke da alkhairi suna hari da shari. Kaga sun zamanto kwantarkin juna kenan. Ashe idan ka zamanto kai ma ka sabawa dabi'ar wannan al'umma ta umarni da alkhairi hari akan shari, ka zamanto wani bai yuhuda da yuhude, ka zama daga cikin ahli kitab wanda ma ba sa hani daga mummuna, fa'aluhu su haduwa ma suke da su a aikata ko ma su aikata. Wannan yasa Allah ta'ala ya la'ance su. Don haka Allah madaukakin sarki ya ce amma daga cikin ahli kitab akwai waɗanda suke masu imani, amma mafi yawansu ne fasikai ne. Mafi yawansu menene? Fasikai ne. Shi yasa kake ganin fasikanci yana da tasiri a duniya, saboda yau ahli kitab su suke jagorancin duniya tsawon lokaci, su suke da fada'aji, su suke da kujerar naƙi wanda idan suka hau suka ce a ne duk duniya, ba wanda ya sai ce eh. Su ne suke da mi tattalin arziki a hannunsu, su suke nada shugabanni, bar waɗansu shugabannin ma na duniya wakilansu ne, su suke da tsarin mulki, su za su ce ga yadda ya kamata a yi jagorancin al'umma a duniya. Me yasa kake ganin Allah madaukakin sarki da yake mai iko shi ne ya ba su jagoranci? Har ma ake ganin duk duniya idan ba za ka yi mulkin demokaraɗiyya ba, to za ka zama sosaniyar wari, za a iya aza maka takunkumi, za a iya hana ka agaji, za a iya rishin kai, ka cancanci ma a yaƙe ka ma kai ɗan ta'adda ne. Amma duk irin yadda za ka yi mulki na zalunci da danniya,
da kama kariya indai ka ce kai ma demokradiya shikenan suka ci gaba da cin kanaka babu baki ba duk adalcin da zaka wa talakawanka idan ba demokradiya kake ba to kana haramtaccen mulki ne a gurin su saboda suna ga me duniyar gaba daya a hannun su take kenan babu tsarin da suke rashi sai tsarin me sai tsarin demokradiya kaga wannan wani abu ne wanda yake ba hujja ce ga musulmi ya rage ganin cewa ba ai ba za a iya tsarin mulki ba su demokradiya domin demokradiya ba tsarin Allah ba ne tsari ne waɗanda su suka zo da shi kuma karkashin shi akwai zalunci za a iya jagorancin mutane da tsari irin na mulki na sarauta na gargajiya za a iya tsari na ainihin mutum ya jagoranci al'umma karkashin amincewar da suka yi masa na zabansa ba sai zabe irin nasu demokradiya ba da ake shi tare da yan hamayya da yan yake cewa ba a yi shi sai da yan adawa ba ake cewa ba hamayya ba ko to kaga su a ganin su dole sai amma yanzu ki kalli sauran kasashen da suka ci gaba ai ba demokradiya suke yi ba jagorancin su ne suke yi irin na mi irin na mulkin gargajiya kuma kasashen su suna ci gaba al'ummar su ba ta da yunwa al'ummar su tana cikin taitayin ta kasar su tana samun gyaruwa tana ci gaba amma mu an riga an samu a cikin tunaninmu kaman abin wahayi ne daga Allah ba za mu tafi a cikin tsari ba sai tsari na demokradiya ku muka yarda ku muka bi saboda bayan da zabi to kaga wannan zamu ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kuma tsari ne wanda yake makiyanmu ne suke da shi shi take ganin fasikanci yayyawa a cikin shi in Allah yayyawa a cikin shi tsare-tsaren da ke cikin shi ba tsari ne wanda zai iya kai ga cin nasara a rayuwar duniya ba barantana a gaban Allah ranar tashi alkiyama saboda me yasa Allah ya riga ya faɗi mana cewa mafi yawan su duk fasikai ne akwai masu imani a cikin su amma mafi yawan su fasikai ne idan ka ci kun fasiki ne zai jagorance ka zai dora ka akan tafarkin da zaka tafi a rayuwa duniyar ka da lahira ka ka shiga uku kenan kai ma ka zama tumi a cikin al'amarin ka fasikanci zai yi ba Allah ya tsare mu sai Allah madaukakin sarki yake gaya mana alaƙar mu da su lan yadurukum
illa lan yadurukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukum al-adbar thumma la yunsarun
to Allah madaukakin sarki yana gaya mana alaƙar mu da su suwa kafirai musamman ahli kitab wanda ƴan kadan ne ake samu masu imani a cikin su mafi yawansu ba su kai ya zamu kasance tsakanin mu da su ya alaƙar mu take to Allah madaukakin sarki yace ba za su iya cutar da ku ba cutarwa ta zahiri gadangada gaba da gaba illa aza amma za su yi ta ainihin sanya muku fazo za su iya cutar da ku ta fanni daban-daban su rusa aqidarku su rusa tsarinku su rusa tarbiyyarku su kawo muku agaji da taimako su agaza muku amma kado ne an fazo ne taimako ne za a yi maka amma ana so a cutar da kai yanzu mu diba tsawon lokacin da muka ɗauka a cikin ƙasarmu ƙasa ce wanda kowane lokaci ana ba ta agaji a ba ta rance a taimaka mata a taimaka wa shugabannin zaman galibi ba sa iya ɗaukan nauyin da Allah ya ɗora musu na biyan ma'aikatansu ma sai an taimake su sashen ilimi ba ma iya sai an dafa sashen kaza ba ma iya sai an dafa ka aje wani ɓangaren shugabanci yanzu sai aka zo ɓangaren su talakawa sai ya zamanto a da duk wanda ya taso a cikin rayuwarmu yana ɗauke da nauyin kanshi da kanshi ne amma gudunwa da ake bamu da taimako sai yasa yau ka je kawai ka gani yadda aka samu tuwo zuciya ba ma iya ce da kanmu a ƙauye bashi a ba matanmu mu muna jiran taimako daga wata wayaje wannan yasa ba ma iya noma mu ci da kanmu ba ma iya kasuwanci mu ci da kanmu ba ma iya kiwo mu ci da kanmu sai muka samu tuwo zuciya sai ka samu yanzu irin yadda rayuwa take ta canza kuma canzawar wanda take ba ta da misali kaga wannan taimako ne ake mana amma mene ne taimako cutarwa ne a inda al'umma ta tsaya ba za ta iya ciyar da kanta ba tana jiran sai wani ya taimake ta ga ta da ruwa ga ta da gurin noma ga ta da gurin kiwo kuma kasuwancin ba a hana ba amma ta yarda ba ta iya ci da kanta sai an taimake ta kaga an samu matsala anya Allah ya halitta mu da haka anya manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu haka mu tsaya kai muna jiran taimako kaga wannan wata irin yaki ne wanda ba za a iya cin nasara akan mu gadangada idan an ci a yaki amma an yaki mu ta wani bangare saboda ka sai mu kasance su ne allolinmu, su muke ganin cewa idan muka rabu da su ma ba za mu rayu ba, idan babu taimakon su ai babu mu, in ba nan ma Allah ya azurta mu da imani ba, irin halin da muka samu kanmu bana ai wallahi tura ba sa tsamanin zamu kai labari, saboda suna ga sun kishe mana zuciya. ONG 100 nawa ne, proje 100 nawa ne, wannan suna bada taimako ga yara, wannan suna bada taimako ga mata ko bashi ga mata, wannan suna raba kuɗi ga magidanta sai kawai gani jika 30 30 20 20 kaji an zo an dauki sunanka sai ka fara cin bashi a ibada za a raba muku kuɗi kafin ka samu kuɗin ma ka ci bashin shi, ka gani kai baka da abinci a gidanka baka da cinye balle daga kuma sai a zo a samu matarka sai a bata bashi ai ka sa aku matsala ko to ko ba komi dai ka za ka saka mata gidan tunda ka sa aku kuɗi a gurinta, idan aka zo aka lalabo wannan babu bashin babu shi, in aku ƴan sauran ƴan awakin ku a zo a sai da azuba ko ba haka ba, in ba haka ba sai a sai da san amalanki, in ba haka ba sai take a sai da mi a sai da gora an ci gaba kenan, idan amfanin taimakon dan gari dan karami za ga an zo an zuba mishi wajen miliyan 30 an bada bashi, amma sai a shekara baka ga wanda ya canza ko kufule ɗaya ba a garin karkashin wannan bashin da aka bada balle taimako, kaga wannan duk yana daga cikin datti ko fazon wanda su wannan makiya suke amfani da shi a kan mu kuma suke cin nasara, wanda in za su fito da ƙarfi ga dangadan su ce su yi mana wannan ba za mu yi zama ba za mu yi zama, amma sun riga sun kice zuciyarmu sun yaƙe mu ta ko'ina mun bani mun lalace, wannan ya sa samarinmu ba sa iya zama a ƙasa galibi suna waje sun tafi nema da tijawan suna nan su kuma an kashe zuciya, matan su kuma suna nan an lalata su an gurɓata musu tunani ba irin na iyayensu da kakanninsu ba ne, an zo an sanya musu wani irin tunani na tsarin iyali ana karantar da su, to kin ga sai a yi wani hoto a zo a yi a fuskin shi kin ga ga ciki ga goyo ga wani yaro a hannu ga ki da ciki ga wani a baya kuma a ce kin ga gashin mijin zaki ma bai iya ci da ki, kin ga dole ne ki sa an isfasko dole ne ki je ki afshi magani ki rika sha saboda yawan aihuwar nan akwai matsala, kaga dole ta yarda wanda inda da karfin za su zo su samar wannan tunanin ba za mu iya amsar shi ba, a ce da bindiga za su zo samar wannan tsarin wala ba zai shiga ba, amma ta kaɗan kaɗan su jefo wannan su shigo ta nan gunin kaga da haka sun yaƙe mu sun kishe zukatan mu gabaki ɗaya ba mu da amfani ba mu iya katabus kai har ma suna ganin idan suka janye taimakon su daga gare mu za mu lalace ko za mu iya yin wani abin da suke tsammanin za mu yi kamar da suke tsammani, to da haka babban ni'imar da muka samu wannan imanin ne da yarda da Allah da tawakkali zuwa ga Allah har ya zo na basu cin nasara sun kwace shi ba, tunda muna raya sallah lokuta guda biyar muna karanta alqur'ani muna jin wa'azi, wannan shine dan yin saura wanda ba sa iya cire mu daga kan wannan aqida ta musulunci 100% sai dai za su rona namu ta bangare daban-daban, to shine Allah madaukakin sarki kace ba za su iya yakin ku su ci nasara akan ku ba, amma za su iya rika cutar da ku, za ku ji cutarwa daban-daban ta bangaren maganganu, za su cutar da ku ta bangaren rusa aqidunku na kirki da kawo muku waɗanda suke ba na kirki ba, za su rusa muku tarbiya za su lalatar da ku, yanzu irin abin da ke faruwa na lalacin rashin tarbiya ba idan ka diba kaso 80 cikin 100 wallahi mun same shi ne ta bangaren makiyamu na addinin musulunci, yaro kaga babu bai daraja a gurinsa, ɗalibi malamin da ke karanta da shi bai da kima a gurinsa, ta ina muka samu ta bangaren su ne ce ba wa yaro tsawa ba bugun yaro ko alƙal ba kaza ba kaza har ta zo an bar lakun a zo cikin gida ba a matsawa yaro, idan ka matsa ɗiyarka ta iya ƙaranka saboda tana da huriya tana da inci, an taɓa shari'a a nan garin wani bawan Allah ɗiyar shi ce take zuwa gari ta ki zauwa sai bayan 12 dare, in ta zo sai ta tsallako gida ta duro wantaran ya bata kashi sai ta je ta kai ƙara gurin ƴan kare haƙƙin mata ko kare haƙƙin yara aka kai ƙarar shi justice, wannan mutumin ya burge ni an yi shari'a ta kai shekara 5 na jin ko 6 aka zo aka karanta mishi abin da ya na laihi ya takura wannan yarinya tana da inci gashi ma ta kai shekara 18 saboda me zai hana mata yin abin da ta ga dama, saboda me zai bige ta kaza kaza, sai da aka karanta yace ta wallahi musulun juz yace ko kai ko kai din nan wallahi na rihe gida na ka tsallaka mun gida bayan shafi wallahi na dake ka kuma a tsayin na san kai juz ne yace amma abin da nake so da kai ita dai wannan diya daga yau na haramta ta ba diya ta bace na bar maka ita yayi maganganun shi masa kuma aka zo aka ce mahaukaci ne saboda ya faɗa gaskiya kaga duka waɗannan abubuwan mun gaje su ne mun tara su iyaye da kakannu diya ta yi karan mahaifanta kuma ta basu duk waɗannan daga idan ne muka samu wannan tutarwa ta rusawa daga makiyan mu ne kafin ta bangaren su ne to zaka samu irin abubuwan da ke faruwa yanzu rashin tarbiya na lalacewa aqida duk waɗannan abubuwa ne wanda suke su suka zo mana da shi kaɗan kaɗan ba mu sani ba to wannan shine Allah yake ba mu labari ba sa iya zuwa su yake mu da makamai gaba da gaba amma za su iya cutar da mu da kaɗan kaɗan ta hanyoyi daban-daban da haka muna fatan Allah mu dauki saki ya tabbatar da mu akan imani alqur'ani ya bayyana mana halin makiya musamman kafirai yahudawa waɗanda suke jagorancin duniya a yau ta kowane bangaren abin da ke faruwa Allah ya gaya mana illa ba mu hankalta ne kuma wallahi ba za mu iya samun lafiya ba ba za mu iya samun cin nasara ba sai mun zo mun bi alqur'ani da sunna a nan gurin ne cin nasara yake da haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana wan yuqatilukum da za su ce su fito gaba da gaba su yake ku wallahi ba za su kai labari ba wallahul adbar da za su juya baya a guje mu diba mu gani ya ishe mu misali karamar kasa a duniya wanda take da imani ta tabbata akan aqida kasar Afghanistan kafin NATO ko kuma America da sauransu mu diba yanda Russia ta shiga da sunan ta yaki Afghanistan amma saboda karfin imani duk makaman Russia ta fita ko bata fita ba ta fita a guje bata ci nasara ba karfin makamai baya mutum mai imani kai ya cutar shi ta wani bangare ne yanzu aka dawo wannan yaki na karshe wanda tura wannan manyan kasashen nan gudan 25 kowanne akwai hannun shi a cikin a yaki Afghanistan a ga an kare ta gaba daya aga an gabayar ta sun yi amfani da yan Northern Alliance ɗaya ɗaya kun yan Shi'a da cikin ƙasa irin su Hamidu Karzai suka zo suka ci nasarar tumɓuke mulkin daga hannunsu amma Allah bai ba su nasarar ƙarshe ba a gwamza shekara nawa ana ɓarin wuta ana lugudan wuta har an yi amfani da makaman da ba a iya halba su ga ɗan adam yan tardi ne a tsarin su na duniya ayi ya abugi ɗan adam da wannan makaman an sake su a cikin Afghanistan ga wannan bayin Allah amma sun ci nasara a kansu ba su ci nasara ba a ƙarshe sun fita mi salim alim ba ku fita su da kansu suka ce sun bar ƙasa sun fita kaga wannan ke nuna mana ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya faɗa da za a ce su yaƙe mu ne gaba da gaba ba sa iya cin nasara wallahi za su fita a guje sun malayu sun sannan ba su da wanda zai taimaka musu Allah ya taimake su ne Allah bai taimake su ba amma Allah ya yi alƙawari zai taimaki mu ne kuma wallahi ya ba da gudunmuwa ya ba da taimako zuwa ga ƴan ƙomasu na Afghanistan tunda a ƙarshe su suke da nasara yanzu dole an zo an saka musu ƙasarsu yanzu ko an fata su ba yi sun sanya tsarin su na qala Allahu qala Rasulullah da kaga ai arata sun danne haƙin mata sun yanzu kana ji ana magana ma da shagun matan da ke magana an toye musu haƙi duk an yi masu gudu su gudu wanda zai zauna bi shari'ar Allah ya zauna wanda kuma zai bi turawa to ya bi su kadiba lokacin da suke jan dauke mutane su ga Afghanistan jirgi zai zo ya sauka ga mutane su makalkale a cikin jirgi irin na tsuntsaye mutum ya gane ya zauna a cikin kasar ta musulunci wai gara ya rataye a cikin jirgi a hau iska da shi kaga wannan ai kafirci yake kafirci haka suke ta tattara mutanen su wayanda suke ba su da durwa ko kuma ba su da intin sai an dauke su su ne suke zuwa su makalkale a cikin jirgi dole sai an taye su an yi masu gudu su gudu duk wani datti da wani kazanta sai da ya bar kasar yanzu ga sunan suna tafiya da tsarin Allah ba wanda zai zo ya musu tsangwama ba zai zo ce ga za ku yi qala Allahu qala kuma da suka hau masu kamar da dokokin su aka ce duk wani iskantin da mata suke na hurriya na egalite da wani aka ce an soke shi sun fara magana yanzu suna yi shiru kace ji kuma dole aka bi tsari kaza sun soke shi yanzu suna tafiya da tsarin su wallahi da zaka same su kai hidar sun kaje kasar su alhamdulillah duk wanda menene Allah madaukakin sarki ya alƙawari ne idan har mutane sun hada kansu sun tabbatu akan imani sun bi alqur'ani da sunna duk duniya ba wanda zai iya cin nasara a kansu Allah ta'ala bai yi alƙawarin ba da nasara ga kafirai akan mu ne ba sai dai jarabawa daga Allah don haka Allah madaukakin sarki yace wallahi ba za su iya fito muku gaba daga ba su yake ku ba sai sun ka cutar da ku ta bangare daban-daban na wasu irin tsare-tsaren su da suke tsarawa amma idan suka ce za su yake ku gaba daga ba Allah madaukakin sarki yace wallahi za su fita a guje kuma ba su da wanda zai ba su gudunmuwa da taimako الله تعالى يتمكي الأمم المسلمين سأل الله تعالى يتمكي
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
وبنجي تعالى هنا كانت تدمو إن حالن دا يهودا واسو كسنتي دين سكيد إذا سكيد أوككا أزامنن da Allah madaukakin sarki ya aika manzansa sallallahu alaihi wasallam din da suke kokarin taushewa ta farkin Allah da dakatar da awal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin cutar da al'ummar musulmi sai ga su Allah madaukakin sarki ya kaskantar da su ya walakantar da su wanda muna fata Allah ta'ala ya kaskantar mun da zamanin mu Allah ya walakantar da su Allah ta'ala ya kariya su Allah ta duduba alaihim zillatu aina masukuhu illa bi hablin min Allah Allah ya ce mun saukar musu da kaskanci mana walakanci da kaskanci ya lazamce su me yasa saboda rashin imanin su da Allah an ware gai a wannan lokacin ba wani wanda yake fada aji sai musulmi sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsawon lokaci kuma wannan duniyar an yi ta ba wani bai yahude ko wani kirista wanda yake da fada aji din da yake neman kansa yake imma dai ya bi tsarin musulunci ba zai bayyana da barna a cikin al'umma ba kuma yana ba da jizya a cikin kaskanci hannu da hannu wa imma duk inda yake yana labalabe yana tsoro kala kawo hari a gama da shi saboda ya san idan sun gauza da mazaje sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kai labari ba haka Allah ta'ala ya kaskantar da su ya dauka addinin musulunci da musulmi a duniyar wancan zamanin wanda muna fata Allah mu dauke suke dawo mana da wannan lalacewar musulmi da bin san zuciya da ainihin rashin haɗin kai da rashin bin alƙur'ani da sunna shi ya kai wannan canjin Allah madaukakin sarki ya karɓe nasarar al'ummar musulmi ta koma hannun makiyansu amma wallahi in za mu tabbata akan imani in za mu tsare alƙur'ani da sunna to duk wani wanda yake mai aƙida kishiyar wannan sai Allah madaukakin sarki ya kaskantar da shi a cikinmu sai ya zama mafi walaƙanci a cikinmu sai ya zama tomi yana cikin fargaba da tsoro duk inda yake kamar da Allah madaukakin sarki ya saukar da kaskanci da walakanci da jin tsoro ga al'umma ta Yahudawa a wancan lokacin na Bani Isra'il duk inda suke ba sa iya zama sai cikin zumma guda biyu wa in ma dai wani ne suka rabu da shi ya zama shine kafilin su suna zama ne karkashin amincewar mi amincewar wanda da ya ba su me ake cewa da ya ba su aminci wa in ma suna zama ne karkashin sharar Ubangiji tabaraka wataala tina illa bi hablin minallahi wahabal min alnas ko wani ne ya amince yake zo da karkashin sa da sharadi da ya dora kuma zai bi dokokin Allah ko kuma zai zauna dai a karkashin dokokin Allah shari'ar musulunci a matsayin shi na arna yana arnanci shi yana yahudanci shi amma zai rika bada jizya hannu da hannu kuma yana kaskantace shine Allah madaukakin sarki yace duruba alaihi muzallat mun saukar musu da walakanci da kaskanci duk inda suke ba sa ma iya zama illa bi hablin min Allah wa hablin min nas illa karkashin wata yarjejeniya ta Allah idan aka ce akwai shari'a ta Allah wai ba wai arne zai zo yi arnancin shi bane a cikin al'ummar musulmi ba za waye gari ba kawai ana shari'ar Allah arne ya ta zo da dan guntun me yake cewa jibkinta da kanta a wajen launin ta waje a dole ne za ta bi tsarin Allah ba za a waye gari ba dan kana kafiri an yadda kai kafircinka ka zauna kasar musulunci ha ka rika zama kana shan giya akan titi ko kana aza shisha kana sha akan titi ka bata ya'yan musulmi ko kana zawa balle yanzu musulmin ne ma suke wannan Allah ya kiyaye a'a zaka bi tsari dai na Allah zaka je kai arnancinka da kafircinka boye amma ba zaka mutu kan fili ka bayyana ba wannan shine yarjejeniyar da musulunci ya yarda da ita duk inda arna yake ko kafiri ko wani irin kabila ne ko wani mai addini ne a ƙarƙashin tsarin musulunci zai tsaya dai akan ya kiyayewa al'ummar musulmi hurumin musuluncin su da dokokin su da ka'idodin su wannan shine Allah madaukakin sarki yace ya dora wa wancan kafiri na wancan zamanin kaskanci ba sa ma iya zama duk inda suke sai ƙarƙashin yarjejeniya ta Allah da kuma yarjejeniyar da suka samu ta amincewa mutane me yasa Allah madaukakin sarki ya kaskantar da su ya daura musu wannan kaskancin me dalili Allah ta'ala yace zalika bi annahu saboda su sun kasance yakfuruna bi ayatillah suna sun kafirci ma ayoyin Allah ashe kafirci ga ayoyin Allah yana janyo mi kaskanci da walakanci a duk lokacin da aka wayi gari mu musulmi mu karan kanmu idan muka wayi gari muna kafircewa ayoyin Allah subhanahu wata'ala muna barin sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai biyo ba illa kaskanci da walakanci wannan shine abin da al'ummar musulmi ta samu kanta a yau bujirewa alqur'ani da sunna daman duk inda kaje kasashen namu dusturkin mu ko kuma littafin da muke shara da shi ba alqur'ani bane tsari mu ba alqur'ani bane tsari ne na waɗansu masu jan kunne suka tsaro suka ce shine za ku tafi akan muka ce mun amince bal ma muka ce shine da kirki mun goyi ba 100% muka yadda da shi na alqur'ani sai zo mana tarihi dole mu kasance a cikin kaskanci amma wallahi duk lokacin da muka zo muka yi riko da alqur'ani a wajen aiki a wajen mu'amala bal har wajen shari'a wallahi wani arne yayi kadan da yazo ya kaskantar da mu domin abin da yake kawo kaskanci da mun shine me kafirci da ayoyin Allah mu kuma yin imani da su kenan Allah ya saukar da kaskancin ne akan waɗancan kafiran ayar kitabi yace zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghayri haqqin kuma daga cikin dabi'unsu wanda Allah ya kaskantar da su dalili shine suna kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙin kashewa ba ya daga cikin wato aqidarsu kisa ga mutanen kirki saboda higidi saboda girman kai saboda hasada suna kashe wato annabawan Allah ba tare da haƙƙin kashewa ba zalika bima asau sanan Allah bada hukunci sai ce saboda kasancewar su masu yawan sabon ubangiji tabaraka wa ta'ala wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna tsallaka iyakar Allah wato sun kasance sune me sune yan ta'adda kage irin sunayen da Allah madaukakin sarki yake ambatan kafirai da mushrikai a cikin alqur'ani irin waɗannan sunan sune su kafiran suke dauko suna makara shi da al'ummar musulmi ya ce ai musulmi dan ta'adda ne ai musulmi dan kana zaman tsaye ne ai musulmi baya son zama lafiya ai dan kaza kaza ne alhali babu ta'addanci a duniya kaman kafirci da ayoyin Allah kaman bujirewa sunnar ma'aki sallallahu alaihi wasallam da haka abinda muke fata ƴan uwa mu yi kokari mu hada kanmu duk inda muke mu riko da alqur'ani da sunna mu kasance masu dabbaka abinda yazo a cikin alqur'ani da sunnar ma'aki sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan shine zai mu rubuna da izzar mu ta daukaka mu kuma shine zai ba mu cin nasara a cikin al'amuran mu na rayuwa kuma shine abinda zai gadar mana samun kyaukyawar makoma na gidan aljanna amma da zarar mun yi sakasako da alqur'ani mun yi sakasako da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna bin tsarin waɗansu ba namu ba domin nasu daban namu daban mu namu shine mai alqur'ani da sunna da abin da muka dauko wanda ba wannan ba mun dauko da wasu ne idan muka dauke shi muka yi rukun shi muka fifita shi akan namu ba abin da zamu samu kanmu illa kaskanci da walakanci da kuma ci baya a cikin rayuwa amma mun yi rukun da alqur'ani da sunna Allah madaukakin sarki zai taimake mu kuma ya ba mu nasara muna fatan Allah ya taimaka mana Allah ya taimaki al'ummar mu Allah ya zauna da kasar mu lafiya sauran kasashen musulmi muna fatan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya taimaka ƴan uwan mu na Falastin da suke cikin halin yaki suna cikin halin zalunci da ake yi musu Allah muna roƙon ka kawo musu ci gaba Allah ya kawo musu dauki Allah ya kawo musu cin nasara Allah ya kaskantar da Yahudawa da suke zalunci da masu basu goyen baya ya Allah muna roƙon ka ga kasar mu nan Allah ka kare mana ita daga sharrin magiya na cikin gida da na waje ya Allah duk waɗanda suke nufin wannan ƙasa ta mu da mummunan aniya da mummunan shari'a Allah kai mana maganin su suna ciki ko suna waje ya Allah duk wanda suke son kasar da alkhairi ya Allah ka taimaka musu Allah ka taimake mu gaba daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh